Faransa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Alheri Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku zauren BOA shirin da Madina Dauda ke hadawa daga birnin tarayya Abuja. Sai kuma rayuwar bindi na Sara Shehu Ashaka da ke haska fitila kan yadda talakawa ke rayuwa a birane. Amma kafin nan ga halin da duniyar ta wayi gari.
Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakub Makiri. Amurka da Burtaniya da wasu manyan kasashen duniya sun cimma wata gagarumar yarjejeniya a jiya Asabar na karban haraji mai tsoka akan manyan kamfanoni a duniya kamar Google da Facebook da Apple da kuma Amazon. Wannan mataki zai kai ga tara biliyoyin dala da zai taimaka wa gwamnatoci su tunkari matsaloli da suka biyo bayan annobar COVID-19, inda kungiyar kasashe bakwai masu karfin tattalin arziki a duniya suka amince da karbar akalla kashi 15 cikin 100 a matsayin mafi karancin harajin manyan kamfanonin duniya. Kamfanonin za su biya haraji mai yawa ne a kasashe da suke ciniki. Ministocin kudi da kasashe bakwan sun cimma yarjejeniyar tarihi ta sauya tsarin harajin duniya da zai daidai da bukatar duniya kan fasahar zamani, inji ministan kudi na Burtaniya Rishi Sunak bayan ya jagoranci taron na wuni biyu a birnin London. Yau Lahadi ce ranar bukin cika shekaru 77 da rundunar kawance suka isa Normandy na kasar Faransa domin kubutar da Turai da kuma kokarin sauya alkiblar yakin duniya na biyu. Ranar 6 ga watan Yuni shekarar 1944 ne aka yi jigilar mayaka mafi girma a tarihi da ya hada da rundunar kasa da na ruwa da kuma mayakan sama. Kusan sojoji 160,000 ne suka isa garin na Normandy daga kasashe da dama ciki har da Amurka da Burtaniya da kuma Canada. Wannan gagarumin bukin yakan tattaro dubban baki masu yawon bude ido zuwa Normandy, amma wannan ce shekara ta biyu da bukin ya huskanci koma baya saboda annobar coronavirus. A jiya Asabar gwamnati ta ce adadin mutane da suka mutu a cikin hari da 'yan bindiga suka kai mafi muni a Burkina Faso a cikin 'yan shekarun nan ya kai mutum 132 bayan da wasu mahara suka kai farmaki a arewa maso gabashin kasar mai fama da ayyukan 'yan ta'adda masu ikirarin musulunci. 'Yan bindigan sun kai harin ne a cikin dare a ranar Juma'a suka kashe mutane a ƙauyen Sulhan a cikin gundumar Yaga da ke kan iyakar ƙasar da jamhuriyar Niger. Sun kona gidaje a cewar sanarwar gwamnati. Gwamnati ta ayyana makokin ƙasa na kwanaki 3 inda ta kuma kwatanta maharan da 'yan ta'adda ko da yake babu wata ƙungiya da ta ɗauki alhakin kai harin. Wasu mutanen ƙauyen su 40 sun ji rauni, in ji mai magana da yawun gwamnati Hussein Tambura yana faɗa wa manema labarai. Hare-haren ƙungiyoyin 'yan ta'adda masu ikirarin musulunci da ke da alaka da Al-Qaeda da kuma ƙungiyar IS na yankin Sahel a Afirka ta yamma ya ƙaru ainun tun farkon wannan shekara, musamman a Burkina Faso da Mali da kuma Niger inda aka ƙona fararen hula. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A jiya Asabar rundunar tsaron biyanmar sun yi arangama da wasu mutanen ƙauye da ke rike da taya da gwafa da kuma kwali da baka yayin wani binciken makamai a yankin Ayayyar Wadi. Kana kafafen yada labaran yankin sun ce an kashe mutane 20. Sashen labaran talabijin kasar ya ce an kashe wasu 'yan ta'adda guda 3 kana aka kama wasu 2 a ƙauyen Hilaiswe, yayin da rundunar tsaron suka je su kama wani mutum da ake zarge da shirye cin amanar ƙasa. Mai magana da yawun gwamnatin sojan bai amsa kira da Reuters ta yi masa ba domin jin ta bakinsa game da tashin hankali a ƙauyen da ke cikin garin Kuyampeo na yankin Ayayyar Wadi. Reuters bata iya tabbatar adadin mutane da suka mutu a cikin wannan rikicin ba. Wata ganawar da aka yi a ranar Juma'a tsakanin shugaban mulkin soja Min Aung Hlaing da tawagar kungiyar kasashen kudu maso gabashin Asiya ta ASEAN a takaice ta haifar da fushi a wasu sassa na Myanmar a jiya Asabar. Babban jami'in diplomasiyyar Pakistan ya fito karara ya faɗa a karon farko cewa ma'aikatarsa ta yanke alaƙa da mai bada shawara kan tsaron ƙasa a Afghanistan Ahmadullah Muhib dangane da mummunar kalamai da ya yi game da makwabciyarsu a kudu maso gabashi wanda zai iya gurgunta zaman lafiyar yankin. Shah Mahmud Quraish ya yi kalaman ne mako guda bayan da wata majiya mai tushe ta faɗa wa muryar Amurka cewa Islamabad ta aike wa Kabul ba a hukumance ba cewa ba za ta ƙara yin wata mu'amala da Muhib ba. Muhib babban jami'in tsaron kasa a Kabul ya dade yana zargin Pakistan musamman sojojinta da baiwa kungiyar Taliban taimako a kasar sa, zargin da ita Islamabad din ta musunta. Amma a watan da ya gabata, Muhib ya kwatanta kasar mai makwabtaka da Kabul da gidan karuwai yayin wani jawabin bainar jama'a akan iyakar Pakistan din dake gabashin Nangarhar. A ƙarshe, gwamnatin Najeriya ta ce ta dakatar da kamfanin sada zumunta na Twitter bayan dandalin ya goge rubutun da shugaba Muhammadu Buhari ya yi, kuma ta kira shi da cin zarafi. Ba a bayyana nan da nan lokacin da dakatarwar za ta fara aiki ba, yayin da masu amfani da shafin za su iya shiga Twitter da yammacin ranar Juma'a, kuma da yawa sun ce za su yi amfani da VPN kawai ne.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Madina da shirinmu na gaba.
Barkanmu da shigowa zauren VOA. Muna tare da babban darakta a ma'aikatar man fetur ta ƙasa, Mena Kolo Kyari, da mataimakin sakataren ƙungiyar ƙwadago ta ƙasa, Comrade Nasiru Kabir, da ɗan rajin kare haƙƙin ɗan adam, Comrade Ibrahim Garba Wala, da kuma sarkin Hausawan Yanya Alhaji Musa Dala. Yau za mu tashi ne a inda babban darakta a ma'aikatar man fetur ta ƙasa, Mena Kolo Kyari, yake bayani akan yawan iskar gas da Najeriya ke da ita da kuma yadda za a sarrafa ta. Ku biyo mu.
Akwai ayyukan da aka yi shekara da shekaru, wasu sun gagara, wasu kuma suka ɗauki dogon lokaci, kuma ba don komai ba, domin ba mai da hankali a kansu ba. Sai mu ka dawo muka ce to dole a dawo da mai da hankali kan wannan, a dawo da gas ɗin ya shigo cikin ƙasa. Kuma ba ka yi ka shigo da gas ɗin cikin ƙasa sai kana da infrastructure kamar pipe da ake jan wannan gas daga wuri ɗaya zuwa wasu wurare. Wayannan suna da ƙaranci ayin ta faɗin su a jaridu da sauransu na shekara da shekaru, amma ba ɗauki practical action a aiwatar da shi ba. Allah da ikon shi ya bamu dama muka shigo da wasu sare-sare da yasa aka tabbatar da wasu pipe ɗin nan, da wanda aka fara kerawa, da wanda ba a yi ba a kammala su. So kaga idan aka yi za a samu daman kamfanonin masu yin wutar lantarki za su samu gas, kamfanonin masu yin su misali robobi da sauransu, da masu yin taki da sauransu, dukkansu nan suna nan kusan jira suke yi a samu wani musu wannan gas. To kuma mun san cewa gas na tafi arha, misali ga motoci, masu motoci kusan za a ce kusan rabin kuɗin da zaka sai petrol shi zaka biya wa gas. So kuma ba dauki wannan tsarin ba tun shekara da shekaru, amma misali masu yi a wuce a wuce za su gane cewa kamar a India za ka ga duk kafin na fifth ake ganin gaba ɗaya su kusan 90% din su da gas din suke aiki, misali taxi da sauransu da manyan motoci, amma su da ma ba su da gas. Amma kuma gashi ya gagare mu, muka ce to dole a dawo da wani tsarin da zai fito a mutanen motoci su fara amfani da shi. Na biyu, a ci riban saukin gas din tun da bai kai fetur din tsada ba, da yake ana ta korafi akan karin kuɗin man fetur ko kuwa tashin kuɗin man fetur, da kuma gashi kana da dukiya a hannunka baka amfani da shi. Saboda haka za a yi amfani guda biyu, hukuma da gwamnati da mutane za su samu dukiya ta hanyar shigo da gas na amfani da shi da motoci, kuma mutane masu motoci za su samu sauki domin a tabbata cewa motocin nan sun fara tafiya da gas ko kuwa gas da fetur duk a haɗe. Shi yasa muka ɗauko wannan sabon tsari, muka ce me yasa gwamnati ba za ta fito ma ta ɗaura wani tsarin da zai tabbatar cewa motocin nan sun fara amfani da gas. Shi yasa muka fara wannan program ɗin, kuma da idan Allah nan zuwa ƙarshen shekara 2021 insha Allah muna estimating za mu samu kamar motoci miliyan ɗaya za su shiga wannan tsarin. Idan aka yi haka, mafi yawan abinda zai faru shi ne mutane masu ƙaramin ƙarfi su ne wannan abin za su ci riba, shi ne inda za a ga masu keke nafi, inda talaka za ta amfana kenan. Yako idan ka rage kuɗin gas ɗin, misali keke nafi da masu taxi da sauransu, idan aka samu aka da ka ga an musu sauki ba tallafi ba. In an tallafi na man fetur ba suke da manyan motocin ba, amma wannan gas ɗin su zai yi amfani. Shi yasa muka ce, muka ɗaura muka ce dole ne mu fuskanci wannan dabaran a san yadda za a yi duk iyawanmu mu tabbatar cewa wannan gas ɗin ta shigo ƙasa. Kuma insha Allah muna cin riba, muna ganin wannan abun za ta kasance, za ta tabbata. Kuma sare-sare da muka ɗauko mun san za ta kai ga haka. Akwai arrangement yawa da muka yi. Na farko gas na sai ta shigo ƙasa, kuma yanzu halin da muke ciki sanin kowa ne, akwai aikin da muke kira OBOB gas project, ko kuwa akwai aikin da muke yi domin a samu a kara faɗin layin man gas da zai kawo. Na farko wanda zai ketare zuwa misali Western Nigeria, me ake cewa ta yamma kenan, yawa Nigeria ta yamma. Kuma idan aka haɗa wannan layin, shi zai ba mu dama kuma mu sa gas ya tashi daga Jokuta har zuwa Kano insha Allah tabbatar. To yin haka sai bada daman motocin da dai sauran factory kowa ya fara amfani da shi kuma ba za mu jira wannan ba. Ana yin haka har yanzu ai layo mun sa tsare-tsare da muna daukan gas na yanzu da motoci don a samu a sa da truck truck kenan a samu ai wannan shirin ya tabbatar so that ba ma sai an jira wannan pipeline din sa ta kammala ba.
Kai bayanai da dama akan batun amfani da Najeriya za ta samu ko kuma al'umma za su samu idan aka fara amfani da gas. Wato ma'ana ya fi fetur sauki kenan. To gashi ana kokarin daina yin amfani da fetur a koma gas. Wasu motoci ma da ake sa ran nan da yan shekaru kaɗan za su shigo wannan ƙasa su ne masu amfani da lantarki. To gashi kuma kun samu mai a jihar Bauchi da jihar Gombe. Wani amfani wannan man da kuka samu har aka ce ma kun fara kokarin hakowa zai?
To kin sa akwai mummunan fahimtar da ake yi. Ana ga kamar nan zuwa shekara 2-3-4 haka man fetur nan za daina amfani da shi. Wannan ba za ta kasance ba. Abin da ake cewa shine nan zuwa shekara 20-30 kila amfani da gurbataccen man fetur da kuma gas din dukkan su za su sauke ya zama kusan za daina amfani da shi. Wannan ba gaskiya bane. Abin da ake cewa shine nan zuwa shekara 30-40 yawan amfani da man fetur din nan za ta sauke ba za ta karu ba. Amma kuma har ila yau har zuwa shekara 30-40 mai zuwa dole ne a ci gaba da amfani da ake samu daga man fetur domin har yanzu zuwa shekara 40 lissafin kowa ne cewa har zuwa kashi 70 cikin dari na amfani da ake yi na samu energy ban san yadda za a fassara shi ba zai fito daga bangaren man fetur. Saboda haka babu ranar da za a ce wannan abun za ta kawo. Kuma misali idan muka dawo ga mu nan Najeriya gida mutane suka ce to gashi an samu man a arewa ko kwa Gombe da Bauchi kuma gashi muna da dimbin gas muna da dimbin gurbataccen mai fetur me zamu yi da shi tun daga ban za ta canza. Wannan ba za ta canza ba. Na farko abinda za ta canza zuwa gaba shine ba mai iya fito da mai sai idan zaka ka fito da shi akan cost wanda yawan kudin sa sai in ka iya fito da shi ta hanyar da ba zai yi tsada ba. Misali yau muna fito da shi $10.17 akwai inda ma muna fiye da 35. So duk mai yin 35 nan zuwa shekara 5 zuwa 6 ya wannan sana'a ma'ana sai sai sa muka dauko wani sabon sallu muka ce nan zuwa kuma karshen shekara 2021 dole mu dawo da yadda ake fito da man nan daga inda yake yanzu a dawo da shi zuwa $10. Idan baka yi haka ba baka iya. So abinda zai fasance shine mu kamar yadda ake magana motoci masu aikin lantarkin nan sanin kowa ne wannan abu ne mai zai dauki lokaci musamman a halin da mu muke ciki as a developing country zai dadde zai wuya kuma ya zama mana matsala yanzu mu ba mu hangi ranan da wannan zata zama mana matsala ba ko da aka dauko motoci masu lantarki na lantarki suke shi sa mu suka kai mu kokarin mu gina wannan lantarkin nan zuwa shekara 4-5 zuwa jidda har zuwa wannan lokacin zai yi wuya a samu wannan motocin su yi mana abu. Mu kuma me yasa mu ake wannan motocin? Abu biyu suke sawa. Na farko ana cewa a kula da muhalli amma na biyun shine a samu sauki. To mu ga gas yana kusa da mu kusa ga petrol yana kusa da gwamnati me zai hana mu mai amfani da wannan albarkacin Allah ya ba mu mai saukiwa me yasa zamu ma kuda mu koma cikin motoci masu aiki da battery. Wannan ba za ta zama mana matsala ba kuma da dan Allah duk take-taken da muke da kuma matakan da muke dauka shine wannan man petrol da muke da shi a kasan nan wanda yake kudancin kasan da wanda ma ka samu arewa nan su yi wa mutane mu amfani cikin gajeren lokaci domin a samu a ci gaba mutane su samu arziki su ta yawanta cikin kasan kuma mutane su yi mana amfani kamun mu yi ma tunanin wannan kila wasu lokacin na cewa wannan mafarkin da ake cewa za a samu motoci masu electric su kauda wannan motocin da muke da shi yana da nesa yanzu.
Yana da nesa ko?
Kwarai da gaske.
Babban darekta batun shimfiɗa bututun gas din nan tuni har an ce kun riga kun zuba kuɗi har kusan dalar Amurka biliyan 21 ne ko 20 ko miliyan 21 zuwa yanzu. A nan kusa-kusa ne za mu iya samun amfanin wannan gas ɗin?
Gas ɗin maganar da muke yanzu gas daga kudancin kasan ta kai har zuwa ajiya kuta. Dama gas ɗin tana nan illa iyaka hanyar da za a ɗauko shi ne daga ajiya kuta zuwa Kano ya gagara. Shi muke yanzu hanyar da muke kera na tabbatar cewa wannan fayar ɗin mun ja shi daga ajiya kuta zuwa Kano. Kuma kamar yadda na faɗa da farko akwai gas din da hanyar da muke gyara yanzu ko kuwa muke kera wanda zai ba mu abinda muke kira shi OBOB3 line shine daga cikin River State yake domin a samu a ketare a hana shi da wannan hanya ajiya kuta domin a kara yawan gas da take cikin wannan line kara wanda suke shigowa arewa da kuma da muke zuwa su hanyar kamar su Lagos da sauransu. Saboda haka wannan aikin an fara ta muna da wa'adin watanni 24 July muka fara ta yadda muka sani a yau haka kuma ba manta ba satin ba ma da muka kai ziyara wurin mun tabbata cewa aikin nan tunda aka fara ba ta bade nawa ba kuma akwai abubuwa biyu da dama suke hana aiki irin wannan su gudana ko kana da dukiyar da zaka aiwatar da shi ko kuwa kana da ma'aikatan da za su yi maka wannan aiki ko kuwa dan kwangilan da zai maka aiki a halin da muke ci yanzu ba mu da wani shakku akan dan kwangilan da muka sai mana wannan aiki zai aiwatar da wannan aiki ko kuwa ɗan kwangilan da muka sa kuma muna tabbatar cewa muna da halin da zamu yamu biya domin bashi da muke nema don wannan tafiya mun same su saboda haka babu matsalan kuɗin da za a biya kuma babu matsalan fargaba akan cewa kuɗin kwangilan zai kasa dama kusan kullun abubuwan da suke faruwa suke hana kin
kuɗin ruwa da ke kan bashin za a yi da su shekaru nawa ne za ku yi kafin ku biya
bashin tana da me yake cewa moratorium sanda ba sai lokaci ba tana da ka'ida na farko ka'ida na farkon shine ba za a fara biya ba sai bayan an gama wannan aikin shine sai bayan shekara biyu kenan kuma muna da shekara 15 mu biya wannan bashin kuma kada manta cewa da lokacin da muka shigo wannan hukuman a lokacin da aka bani nauyin gudanar da wannan ma'aikatan muka tuntubi ɗan kwangila muka ce yayi mun san ci an ba kwangila amma kuma muna ganin ana ya samu sauki tunda tafiya ta canza kuma tsarin da aka dauko da su za su nemo mana bashin nan a aiwatar da wannan aikin da muka shigo muka ga ba za su iya ba muka fito da kanmu muka nemi wannan bashin da yan China da kanmu muka ce tunda ya kasance haka dole ne a rage kudin wannan kwangilan kuma Allah ya ba mu iko da dama muka rage wannan kudin daga abin da aka sani 2.8 billion muka dawo da shi 2.5 billion dala ban iya cewa ga adadin karshen abin da za a biya kullun dama ka kwaso irin wannan bashi da ka sa ma ruwa Allah kiyaye Allah sauke amma kuma dai insha Allah akwai tsarin da za mu da musu wannan kudin
kafin mu mi wannan bututun magana ga waɗanda suka halarci wannan zauri zan so in tuntubi Comrade Nasiru Kabir wanda shine mataimakin sakataren kungiyar Kwadugo akan yadda ka fahimci bayanan da shi babban daraktan ma'aikatar man fetur yayi akan harkan fetur me yasa a kullun ku kuke adawa da manufofin su
kusan duk bayanan da ya faɗa ina jin bayani ne wanda mun zauna da gwamnati kuma mu duk wato ina jin abun da ya gaya muku kusan abin da aka gabatar mana amma mu a koda yaushe mu hadaddun kungiyoyin kwadago na Najeriya abinda muke jawo hankalin gwamnati a koda yaushe ta gane shi duk abin da za su yi kafin akai matsayi ko in ce matakin daukan wato matsayi akwai abin da muke kira wato stakeholders wato abinda mutanen da abun ya shafa da su akwai abin da muke cewa public hearing yana da kyau duk irin wayannan abubuwan a jawo al'umma a fahimtar da su kaman misali maganan janye tallafin nan mun shigo kwanaki har mun yi rubuce mun rubuta wa shi kansa shugaban kasa ministan wato Kwadago da shauransu da su kansu wato hukuman wato NNPC cewa korafin kungiyar Kwadago a koda yaushe shine maganan matatun man fetur dinnan refineries dinnan muna maganan koda yaushe yana da kyau a gyara su duk da su mana bayanin cewa man da ake fito da su ko kuma ake amfani da su baya wadatar da kasa da shauransu amma mu mun san inda za a gyara su dole za a samu wato saukin wato wayannan man fetur ko kuma ce wayannan gas da shauransu da ake amfani da su tunda muna Najeriya gwamnatocin da suka wuce da ita kanta gwamnatin ta shigo alƙawarin da ta mai Najeriya za a kafa wayannan matatu za a kuma ƙara wasu akai to anan har yanzu muna mai ganin ba wani abu da akai kungiyoyin Kwadago mun sha korafi ba ga tsamsai mun tashi sai mu ji an ce an waye gari an yi kaza ba duk da dai shi wato group managing director nan ba wai dan ganin idonsa ba da ya shigo wannan hukuma ina jin kusan ya ba kungiyar Kwadago daman har mu zauna an bude mana wasu takardu ko kuma wasu abubuwa da muka gani wanda kaga tun a baya da duk ba irin wayannan abubuwa kuma mun sha nuna wa gwamnati ba zai yiwu a dau matsaya ko a dau mataki sai har in mun bada abin da muke ce ultimatum mun fito kamar yanzu abin da ya faru ne kwanaki mun rubuta wasiƙa mun ce ga korafin mu wakilai ne na al'umma ita kanta NNPC din muna da ma'aikata wanda kuma akwai kungiyoyi da suke karkashin ta kamar Pengasun da Sunupen da duk suna karkashin wannan guri ne duk da mun zauna da su sun ba mu hasken wasu abubuwan da suka sani amma abin da muka nuna shine ita kungiyar Kwadago a koda yaushe ba adawa take da gwamnati ba mu ba yan adawa bane aikin mu shine mu fahimtar da gwamnati cewa ga korafin da al'umma suke ciki ko ga abin da ke faruwa kan ma mu kai matsayin yajin aiki ai mu rubuta wa gwamnati a cikin mu akwai wayanda sun rubuta kafin mai ta kungiyar Kwadago ta dauki matsaya mun ja hankalin gwamnati cewa talaka yana cikin wani hali wannan karin ma yanzu muka fito daga corona a tunaninmu bai ma kamata ya isha wannan lokaci ba wannan lokacin kan ayi duwa nan mataki mun fada bai ma kamata ayi wannan abu a wannan lokaci ba bisa duba radadin da mutane suka tazo ko aka fito daga ciki to duwa nan korafin mun yi gwamnati bata dauki wani mataki ba sai lokacin da ana sauran awowi mu shiga yajin aiki ni din nan ni na sanar da yajin aikin na gidan radio duk ba mu san ma me ake ciki ba sai da shugaban wato kungiyar nan ya kira taro muka zauna muka fahimci wani abu mun ma zauna da su kansu wanda abun da ya shafa a wannan lokacin maganan da nake muku magana ne na a diminute za shiga yajin aikin nan to da aka samu fahimta muka samu yarjejeniya na cewa akwai abun da nake magana na palliative abun nan kushani ne fed da shauran su din nan duk za aiwatar muka je yajin aikin nan har ya kai ga ƴan Najeriya suna zargin wai an sayi mu wanda alhamdulillah shi ga babban wato me wake da me kula da wannan harkan gurin ya yana gurin yana taron ne ga abin da ya kasance to irin wayannan a kauda duk irin wayannan zargi gwamnati tunda wuri ya kamata ta dinga bayani a dinga abin da ake cewa sensitization program ana wayar da kan al'umma mutane su fahimci menene mu ba ma goyen bayan dama tallafi a dinga bawa me yake da suna manyan mutane tunda duk wayannan kamfanonin da suke cin wayannan abubuwan babu talaka a ciki
da waɗannan bayanai da mataimakin sakataren ƙungiyar ƙwadago ta ƙasa Comrade Nasiru Kabir yayi za mu dakata a yau idan Allah ya kai mu makon gobe za mu dora amma idan babban darakta na ma'aikatar man fetur ta ƙasa Mele Kolo Kyari da sauran manyan bakinmu Comrade Ibrahim Garba Wala da sarkin Hausawan Yanya Alhaji Musa Dala da dukkan mahalarta zauren VOA da Solomon Abo wanda ya daidaita sautin shiri ni Madina Dauda da na shirya kuma na gabatar nake cewa ku kasance tare da mu a kullun mu huta lafiya
to a gaida Madina wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60 ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger a kullun za ku iya sauraron mu kai tsaye tashar VOA Africa akan mita 102.5 ana kuma iya samun mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com ko kuma sashenhausa.com domin sauraron shirye-shirye namu a koda yaushe yanzu kuma ga Sale Shehu Ashaka da Rayuwar Binne
Jama'a assalamu alaikum barkamu da saduwa a wannan sabon shiri na rayuwar birni shirin da ke haska fitila kan fadi tashin talakawa da suka bar garuruwan su suka tafi birane don neman ingancin rayuwa
shirin namu na rayuwar birni yana anguwar mai tama ne gurin kasuwar Farmers Market a inda muke tare da wani malami ko zaka gabatar da kanka menene sunanka
sunana Sa'ad Abdullahi
kai mutumin wani gari ne
mutumin Adamawa ne Adamawa movie
waye gashi ta gurgu ko na ga kwanaki can yan shekarun baya haka yan Boko Haram sun zo ma sun ci galaba garin naku yanzu ya samu zaman lafiya ko
alhamdulillah yanzu akwai an samu zaman lafiya sosai insha Allah komai dai yana tafiya normal dan a yanzu haka ma movie tana cikin zaman lafiya fiye da lokacin da Boko Haram din ma suka shiga
na ga nan wani shago ne kuke da shi nan na gashi kuna saida kaman kayan masarufi ga su madara ne menene ga sabulu ne mai ne kai ga har ga obal kai har bread fa ga bread ba dina gani kaman tun daga can gida movie ka fara shi ko koya ya akai ni
a ba tun daga movie na faro shi ba anan Abuja na fara wannan kasuwanci nan da mai tama Abuja na fara kasuwanci wani abokina ne yasa yace da ni zo mu dan kasuwanci kadan to daga nan har dai muna dan yi har ni ma ya zaman to ni ma alhamdulillah na dan samu alheri akan kasuwanci ne
okay to shi abokin naka da ya jawo ka yace ka zo ku fara wannan harka har yanzu kuna tare da shi ko kuma kai yanzu kana cin gashin kanka
eh alhamdulillah har yanzu dai muna tare da shi muna kasuwancin kuma lafiya lau babu wani matsala babu wani damuwa
eh to ganin cewa na ga nan wani shago ne haka babban shago kake da shi me baka karfin gwiwa baro movie can garin movie ka taho nan garin Abuja ka zo ka fara wannan sana'a
wani dan uwa ne ya kawo ni movie daga movie ya kawo ni nan garin ya zama shi a lokacin shi honorable ne to da tenuwan sa ya kare shi kuma ya koma movie to shine ni kuma da abokai na nake tare da sunan wurin sai suka ce da ni ai bai kamata in koma ba ya kamata in zo mu dan yi kasuwanci to nan dai abokinan din ya ce bani shawara sai na taho ina tare da shi muna kasuwanci
to mallan ganin cewa yanzu kaga komai za a yi na rayuwa ana so a yi shi da ilimi da zamanance gudu da na kalle cewa gaskiya gurin naka ya kaya shagon naka ya kayata da ni shin kai karatun boko kuwa
eh alhamdulillahi na iya gurgudo na yi karatun daga primary school zuwa secondary school daga nan kuma ban samu na cigaba
ka gama secondary
insha Allah na gama secondary school
amma baka sha'awan cigaba da karatun naka
eh to ina dai a kwanakin ba ina son in cigaba da karatun nawa to Allah bai sa ba saboda ka san komai sai in Allah ya baka ikon yi kafin nan ka yi shi sai daga nan kuma kasuwannan dai dan dauke min hankali kuma ina jin dadin kasuwancin din
a rana kuna yin kaman cinikin kaman nawa haka a rana
kaga dai ba zan iya kista kiyasta ba wani lokaci muna dan dai ciniki iya gurgudo wani lokaci muna dan samu dai kaman da shike kasan bangaren ba wai bangare daya ba daban-daban ne to bangaren da nake wani lokaci ina samu kaman 70 100 har da 50 wani lokaci kuma 50 wani lokaci ma 20 wani kuma lokaci 15 duk dai ana bayar da ba iya samu
ganin cewa ka duba rayuwar Abuja rayuwa ce mai tsada mai wahalar gaske shin a ina kake zaune
ina zaune a Maitama a nan Annabil Court
shi ake kai ma fa a anguwar masu hannu da shunin kai ma kake zaune wayi to haya kake biya koko yaya abun yake
gaskiya ba haya nake biya ba ina samu alfarma ne abokanai na da suke aiki a gurin suka ban shawara suka ce yanzu zanna ina dan samu alfarma a gidan ina zaune a wajen
kana da iyali kuwa ba akwai mata akwai yaya
ina da mace amma bani da banda ya banda da masu don saboda bai kai shekara daya da mai aure ba yanzu dai wata 11 da dan kwanaki da aure
amma tana nan garin ne na Abuja ko tana can garin Mubi
tana garin Mubi ban taho da ita Abuja ba
to kaman wani lokaci kake dauka kaman kamun kaje can
ina yi kaman wata 2 da dan sati wani lokaci wata 2 da sati 2 wani lokaci nake kafin je don yanzu haka ma ban wuce kwana 3 da dawowa na ba
ba ko wuce kwana 3 ba
da dawowa ba
haka ce an go kake
alhamdulillah
to nagode kwarai mana Allah ya taimaka kuma da wannan kasuwa da ake
nagode sosai ni ma Allah ya saka
Allah ya mana jagora baki da
amin nagode sosai Allah ya saka
shirin namu kenan na yau sai mun sake saduwa a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shiri da Salaman Abo da ya daidaita sautin shirin ni Sale Shehu Ashaka nake cewa mu ne lafiya
to a gaida Malam Sale
Oh, yeah.
Da wannan kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yau, sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Solomon Abo da ya har hada shiri da bada umarni, alheri ke muku fata, alheri ku wuni lafiya, mu kuma mu kwana lafiya da alheri.